Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Fada White House ta fitar da sanarwa jiya Asabar inda ta yi allawa dai da harin kunar bakin wake da aka kai jiya a Kabul babban birnin kasar Afghanistan da ya kashe mutane akalla 95 waɗansu 163 kuma suka ji raunuka. Ta ce wannan harin da ya janyo asarar rayuka ya samu mu da abokiyar ƙawancenmu jajircewa. Mugutan Taliban ba za ta dure ba. Amurka ta kudura aniyar raba Afghanistan da 'yan ta'adda da za su iya kaiwa Amurka da abokan ƙawancenmu da duk waɗanda ba su da ra'ayinsu hari. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ita ma ta fitar da sanarwa cewa amfani da motar ɗaukar marasa lafiya da ƙungiyar Taliban ta yi a matsayin makami ta kaiwa farin kaya hari. Manuniya ce ta irin yadda ba ta ɗaukar mutanen Afghanistan da duk waɗanda suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar a matsayin komi ba komi ba. Kuma wannan ya saɓa wa hankali. Muna jinjina wa dukkan ma'aikatan gaggawa sabili da ƙarfin halinsu wajen kai ɗauki bayan harin. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan shi ma ya yi allawa dai da harin. Ya ce abin da ya fi ta da hankali da ya kuma saɓa wa dokar ƙasa da ƙasa shi ne yadda maharan suka yi amfani da motar da aka yi wa fenti kamar ta ɗauka marasa lafiya har da tambarin aikin jinya. Makwabciya Pakistan da ake zargi da samarwa ƙungiyar Taliban mafaka ita ma ta yi allawa dai da harin, ta kuma jajintawa dangin waɗanda harin ya shafa. An kai harin na jiya Asabar ne 'yan sa'o'i bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwa tsanakiya da aka danƙare a wata ƙaramar mota a wajen sansanin soja a lardin Helmand da ke kudanci, inda ake fama da tashin hankali. Fashewar da ta ɗauki da ta auku a lardin Nad Ali ta ji wa ƙalla da karin gwamnati 6 rauni bisa ga cewar jami'ai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta halarci zaman tattaunawa na wanzar da zaman lafiya da Rasha ta ɗauki nauyi a wajen shakatawa na Black Sea da ke so shi mako mai zuwa da yake yanzu ba ta da wani shakku. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida shawarar tura manzo na musamman kan Syria Stephane de Mistura zuwa tare na soshi da za a bude gobe Litinin. Babban magatakardar ya ce yana da kwarin gwiwa taron na soshi zai ba da muhimmanci da kuma muhimmiyar gudunmuwa ga kokarin sake farfado da tattaunawa tsakanin bangarorin Syria da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a Geneva. Masu kushewa taron da Turkiya da Iran ke marawa baya suna zargin Rasha da ƙoƙarin ƙwace yunkurin wanzar da zaman lafiya a Siriya daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin samar da sakamakon da zai kyautata wa gwamnatin Bashar al-Assad. 'Yan hamayyan Siriya su ma suna goyon bayan wannan matsayin, suka kuma ce za su ƙauracewa taron. Kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya lamba ta 2254 ya buɗe ƙofar wanzar da zaman lafiya a Siriya. De Mistura ya ce za a shata sabon kundin tsarin mulki a Geneva ƙarƙashin abinda ake kira tsarin Geneva. Shugaban ƙasar Mali Boubacar Keita ya faɗa jiya Asabar cewa harin rashin imani ba zai firgita mutanensa ba bayan da waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe aƙalla mutane 14 a harin da aka kai a wani sansanin soji. An kai wa sansanin sojin da yake garin Somfi wanda ke tsakiyar kuma kusa da kan iyaka da yankin Timbuktu na ƙasar Mali hari da Asuba. Kawo yanzu kuma babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Mayakan masu tsatsaurin ra'ayin addini sun kwace ikon yankunan hamada da ke arewacin kasar a shekara ta 2012 kafin bayan shekara guda aka kakkabe su daga wurin karkashin jagorancin Faransa. Sai da didda dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da aka kirke da kuma dakarun da ke aiki karkashin wani shirin kakkabe mayaka na Faransa, ana ci gaba da samun karuwar tashin hankali da harhare a kudancin kasar kusa da Bamako, babban birnin kasar. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar.
Yau shirin zai yi da zango ne a jihar Kano domin ku a ranar 10 ga watan gobe ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaben kananan hukumomi. Akan wannan ne wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban hukumar zaben Professor Garba Ibrahim Sheka. Ga kuma yadda tattaunawa ta su ta kasance.
A doka an ba da damar cewar inda za a yi zaɓe sai an ba da wato sanarwa ga stakeholders wato jam'iyyu da sauran jami'an tsaro, sai an ba da notice na kwana 90.
Wata uku kenan.
To sai muka kirawo shugabannin jam'iyyu, muka zauna da su ranar 8 ga wata, muka tula musu abin aka yi demokradiyya, suka zaɓa mana ranar 10 ga watan February ta zama ranar da za a yi zaɓe. To shine tun daga wannan lokaci muka fara shirye-shirye. Daman kasan aka riga aka sa ranar zabe, to akwai za a fara da abubuwa kafin a kai ga zaben da kuma abin da za a yi ranar zaben da abubuwan da za a yi kuma satin da zai biyo na zaben. To wannan duk mun fara shi, muna kansa yanzu.
To tunda tun kun fara aiki a daidai da lokacin nan da muke magana da kai, a wace gaba kuke?
To alhamdulillah, yanzu na farko dai ana sensitization, wato wayar da kan mutane, domin kasan zabe a Najeriya ya riga ya zama abin da ya zama. A kasashen Turawa muna gani ana yin zabe a koma office, ayi zabe mutum yaje kantin sai yaje zauna. To amma munan sai ga ranar zabe ta zama rana kamar ranar yaki, sai an hana mutane zirga-zirga, an hana komai. To kuma ba wani abu ne ke kawo nan ba, ko dai burin ayi cuta ko wani abu, shine zaka ji mutum yayi zabe sau biyar sau goma da sauransu, shi zaka hana zirga-zirgan nan. To shi yasa muka dauki wannan harka ta sensitization da karfin tsaya sosai,
wato wayar da kan jama'a.
Yauwa, saboda mai yiwa ina aka wayar da mutane adequately, to duk abubuwan da irin yan matsaloli da ake samu na zabe ba ma za su taso ba. Mutum ya tafi da makami wurin zabe, ko ya tafi da wani abu na tada hankali ko kwaya ko wani abu, to kaga wannan abubuwa da su ne abubuwan da ba su dace ba. To muke wayar da kan matasa, wanda kake cewa za ka mutu dan shi a fito, in ka fito da makami kaza kaza sai wani sai wani, bayan ya ci zaben kuma wata biyu wata uku mu ji ka canza masa suna, ana wani rabul cika tsere ko wani rabul dan ba kara waye. To mu gaya musu tun da wuri su gane cewar ba lalle ne in ka zabi wanda kake so kai ka samu abin da kake so ba. So kai abin da ya dace, abin da doka ta ce a yi a zabe, ka dangwala ƙuri'a sau da ka koma gefe. Idan ma za ka yi abin da mai girma shugaban ƙasa yake cewa a yi na a kasa a tsare a raka, to in ka dangwala ɗin ba su mace aka ka cushe gurin ka hana wani dangwala nasa ba, sai ka koma can mita 200 da aka ce ka koma gefe, ka tsaya ka jira ran da aka ce an gama, kuma to in za ka raka ɗin sai ka raka.
To ka ce kuna wannan aiki na wayar da kai, don kun ɗauke shi da mahimmanci, za mu so ka gaya mana waɗanne matakai kuke ɗauka na wayar da kai, ma'ana kuna amfani da kafofin labaru ne ko kuma kuna bi gida-gida ne gari-gari don ku tara matasa ko ɗalibai ko wasu?
To yanzu abubuwan duk wanda ka faɗa ana yi. Na farko dai za mu zaga, ko kuma muna zaga local governments, ƙananan hukumomi gaba ɗaya na Kano ɗin nan, sai mun shiga ko'ina. za mu hadu da stakeholders, shugabannin jam'iyyu da masu jefa ƙuri'a da shugabannin tsaro da shugabannin gargajiya daga tai da hakimai, domin wayannan su ne mutanen da in suka yi magana ana ji. So da mu fito ga ka'idoji na zabe, muna da dokokin zabe da aka rubuta su a littafi, muna tare da su za mu je mu rarraba da poster da za a yi ta nuna yadda ake zabe. Sa'annan kuma mun yanzu daga nan zuwa sati guda mun dauki jingles kala-kala da za mu saka su a cikin gidajen radio da gidajen talabijin, mun dauki awowi da za a yi na bayanai na wayar da kan mutane. Daga nan dai satin nan mai kamawa duka gidajen radio za su dauki harama, za ka ji duk abubuwan da suke fitowa kusan duk minti da minti, za ka ji abin da ake faɗa akan zaɓen nan. So za mu je physically, za mu zaga, sannan kuma za mu yi amfani da gidajen radio wanda shine hanya mafi sauki da za ta kai ga mutane, tunda in ka je kai magana a gidan radio da mutane miliyoyi sai su samu magana nan. To amma duk da haka kuma za mu je da kafa da kafa, za mu je headquarter local government ɗin nan gaba ɗayan su, domin a interacting a wannan guri, a yi bayanai, a yi tambayoyi, sannan kuma abin nan a gama.
Yaya batun yadda wa 'yan takara na jam'iyyu takardun shiga takara an fara ne, ko kuma shi ba a kai ga gaba sama tukuna?
To har yanzu dai su jam'iyyu suna can suna ta kokarin fitar da 'yan takarkarun su, inda za su yi sulhu suna kokarin yi, inda kuma za su yi zaben primary election sun fara. Sai sun gama wannan ne za su haɗo mana list, misali idan jam'iyya ɗaya ta tabbatar ta gama duk fito da 'yan takara ta na ciyamomi su 44, ta fito da kansilolin ta 484 chip, sai a rubuta mana a list, sai a kawo mana don gudun wato a yamutsa abubuwa. Na ka kawo mana wannan yana office ɗinmu, za mu kai bankuna ne, wannan forms a bankuna za a sai da su. Saboda haka in ka zo siyan form, sai ka faɗi daga inda ka zo, an duba list, an ga kai ne jam'iyyar ka ta kawo, sannan sai a sai maka da form. So kowace jam'iyya za ta kawo mana list ɗin mutanen da ta tantance suka zama 'yan takara, authentic list, mu karɓa sai mu ba da copy a banki. Duk wanda ka ji za ka sai form, sai an duba an ga kai ne, domin wannan ba na tsayawa zaben cikin gida ba ne. Zaben cikin gida jam'iyya za ta iya sai da guda 100 mutum ɗaya ya yi a takara. To amma mu yanzu duk jam'iyyar da za ta tsaya zaɓe, ɗan takara ɗaya za ta kawo mana, ba daidai ba ne ɗaya jam'iyya ɗaya ta kawo ɗan takara guda biyu akan mukami ɗaya, kaga ba baya cikin doka. So duk jam'iyyar da ta gama kaf, ta gama zaben primary election ɗinta na cikin gida, in sulhu za su yi, mami za su yi, mutanen da aka tabbatar dai su ne 'yan takara, su za a kawo mana a list. Amma ka kawo mana muka ajiye, to mu kuma wannan list shi ne, in mutum ya zo siyan form sai mu duba, in sunansa yana ciki sai mu tikin sai a ba shi form siya, amma in sunanka ba ya ciki ba za mu sai maka da form ba.
Karan farko kun gana da shugabannin jam'iyyar siyasa gabanin mako fito da jadawali, ba mu sani ba ko kun wata tattaunawa da su game da wannan tsari da kuka yi na cewa ga yadda za a fitar da 'yan takara, ko kuma a ga yadda ku za ku siyar da takardun cikewa don shiga takara?
To su shugabannin jam'iyyu tattauna da muka da su ta farko shi ne ta fitar da ranar zaɓe. To akwai za mu sake zama da su, domin zaman ba zai kare ba sai mun yi zaɓe. Duk wani abu da ya taso za mu tara su, mu intimate ɗinsu ga abin da ake ciki, in wanda muke neman shawara ne su ba da shawara, in kuma wanda abu ne wanda an yanke hukunci za a ba su labari sai a gaya musu. To amma dai wannan magana ta sai da form, su ma sun san haka ne, ba za a yi sai da form barkatai ba. Su da su suna tantancewa su ne za su fito da 'yan takara su, kuma mu form ɗinmu na 'yan takara ne wanda aka riga aka tace na jam'iyyu. Saboda haka da rigime-rigimen su na cikin gida da suke na wannan duk sai sun gama kaf, za su kawo su za su yi mana recommending, su ce to wa'annan su ne 'yan takaranmu, sannan mu kuma mu sai musu da form.
Profesa, ka zo nan kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da takaddama game da shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano. Wai kai hukumar nan taka da wani shugabanci za ta yi aiki ne a yanzu?
To mu dai da muka zo, kowa ya sani da hukumar zaɓe ta jiha da hukumar zaɓe ta ƙasa ɗanjuma ne da ɗanjumai, kuma in za ka duba dangantakar su ne uba mu ne yaya, domin su ne suke da ƙarfin yi wa jam'iyya rajista, su suke da ƙarfin infa rajista ma da za a yi ta zaɓen mutanen unguwa-unguwa da za su zaɓen su suka yi, mu ba mu da wannan ƙarfi. Saboda haka da muka zo sai muka tura wa hukumar zaɓe ta jiha, muka ce to za mu yi taro da 'yan jam'iyya, 'yan jam'iyyu, saboda haka muna so mu san masu waye ma jam'iyyun ma tukuna. Na farko dai yanzu ma ɗan Najeriya, average ɗan Najeriya ma ba zai iya gaya maka ma yawan jam'iyyun ba, 45 ne, 47 ne, 50 ne, ba wanda zai iya gaya maka sai hukumar zaɓe. Tunda ɗan kwanan nan aka ce an wasu jam'iyyun rajista, kuma babu mamaki nan da kan mu kai zaben nan za a shi sa ma kayan aikin mu muka dan jinkirta musamman sensitive materials. Domin yanzu idan ka zo ta sa abin nan, kai an maka ballot paper, kuma daga nan ana an shiga sauran satifi da zaka ce an wata jami'ar rijiya kuma wani ya zo takara a ciki kaga an bata maka aiki saboda haka hukumar zabe ita ta san jam'iyyu da cewa rijista to su muka je suka ba mu list na jam'iyyu da shugabannin su da telefon number din su da komai kuma wannan muka yi muka amfani da shi muka kirawo taron da aka yi taro saboda haka ba mu da matsala ko kadan domin ba yin kanmu bane hukumar zabe ce take yin wannan zaben da ake na jam'iyyu ma a fitar da shugabannin jam'iyyun mun san ba a yin sa sai hukumar zabe ta je gurin in fact kuma zuwan ta gurin shine sa take samun authentic list take rikewa na cewa wa'annan su ne shugabannin jam'iyya wanda ta sani
na yi maka wannan magana ne saboda akwai rahotannin da ke cewa bangaren Abdullahi Abbas na sayar da form su ma bangaren Haruna Umar Haruna Doguwa na sayar da form na takara don haka karshe dai karshen karshe nan za a taho kowane bangare ce zai mika wato yan takararsa kamar yadda ka yi bayani a baya don haka bisa dogaro da wancan bincike ko kuma bayanai da kuka samu daga ita hukumar zabe ta ƙasa INEC yanzu wacce alƙibla kuka samu dangane da wannan takaddama misali
mu za mu yi amfani da doka kuma a harkar zabe dokar mu nace doka na nufin duk abin da INEC take da shi a hannunta na shugabanci shi za mu yi aiki da shi
wanne ta ba ku
ta ba mu list kuma wanda sai mun kira wasu taro sun gani wanda ba mu kira shi ba san ba ta ba mu ba so in ka ji ban ba da kai muka yi taron mu na farko ba to ka san ba kai INEC ta ba mu ba
So, me sauraro da sansar da kuka yi wannan taro ba amma zai so yaji professor ya ce mun yi taro da wani kuma saboda hukumar zabe shi ta bamu dan haka da mu da wannan aiki
yanzu wannan kina ganin a lokacin sa bai baka bari idan an kawo lokacin da aka zo za a kawo mana takardu wanda ya kawo takardu ba mu karba wato ya san ba shi bane to kaga daga nan abin da ya fashe ba sai an yi abin nan ba amma dai yanzu bana so in preempting amma dai an ba mu list daga hukumar zabe ta kasa
jerin shugabanni
da yawa jerin shugabanni da jerin jam'iyyu kuma muna aiki da wannan tunda ba mu da wani abu da zamu rike hannu in ba wannan ba mu yi aiki da shi wannan kuma wanda yazo kawo form ya ga ba a karba ba to it means kuma zabe ba ta san da shi ba kenan ta kasa wanda ita ce ta ba mu sunayen jam'iyyu da shugabannin su to zamu yi amfani da wannan dokar ta su tunda kamar yadda na gaya maka da farko su ne masu yi wa jam'iyyar rijista kuma su ne ake hada shirye zaben shugabannin jami'a da su ne suke da list authentic mu da muka shigo ta sama kawai muka shigo muka je muka ce to ku ba mu suka ce gashi to gana da shi a hannunmu so da shi zamu yi aiki
a ƙarshe professor shi zaben nan yanayin zaben nan an ce ana kawo sauye-sauye da zimmar a inganta shi yanzu ka karbi shugabancin hukumar nan kuma kana tinkara wannan jan aiki akwai sauye-sauye da ka kawo ne na yadda za a gudanar tsarin zaben ko kuma abubuwan da ka tarar yadda abubuwa suke haka za ka bi su a gudanar da zaben nan
to gaskiya sauye-sauye akwai kuma sauye-sauye na logistic ne ba wani abu ba mun ga lokacin da 2015 hukumar zabe ta kasa ta yi amfani da abin da ake kira card reader kuma akwai proposal da dama akwai abubuwa da aka kawo mana e-voting wanene voting duka sanan muna ganin su to amma mu abin da muka dauka muhimmi shine duk wani zance na card reader da wani machine da za a aiki da shi mafi alal abu shine a ce ran da za a yi zabe an kawo kayan zabe akan lokaci ko an kawo maka card reader an aje idan ba a kawo maka ballot paper ba ko wani abu ina me za ka yi to mu abin da muka dauka anan changing mu shine a kokarin da zamu yi na lalle mu tabbatar da cewa in aka ce da mutane za a kawo musu kayan aiki takwas to at most an yi makarar duniya na a ce karfe 9 an kawo kayan aiki gurin aji sannan mun samu kyakkyawar rijista domin kwanan nan aka yi zabe a Enugu mun je mun gani da mu aka yi card reader da aka kawo ta kusan rabin ta fata aiki saboda haka daga ƙarshen ƙarshe dai a ce zaben ya zama dai kawai da takardu aka yi kamar yadda ake saboda haka changing da ake nufi wanda za a kawo mai inganci irin na turawa wanda za ka ga kana dangula kura amma kana kallanta a talabijin har yanzu bai zo mana ba duk wani wanda ake yi kuma wani abu ne wanda in ka fara za ka yi jakin doki ka fara nan ka karasa da can saboda haka yanzu za mu tanadi ko kuma in ce mun tanadi comprehensive list
wato cikakken kundin masu zabe
wanda za mu yi amfani da shi da ka zo an tabbatar kana da wannan BBC card ɗin nan kuma mun ga abin ya yi taliyin a baka kuriya ka je ka jefa ba za mu tsaya zancen card reader yanzu mu ɗauko ta ba tamu ba ce mu aro mu zo ko zancen batiri ko wani abu da sauransu ga ƙuluƙulu ra'ayar aini ga list ga buri ga waina ga sunanka ai ticking a baka takarda ka je kai jefa kuri'a
da haka magana kadiri da ko wani e voting ba shi kenan a tsarin
gaskiya ba mu kai level din da zamu yi wannan ba yanzu kadiri da akwai yan tangardodi wanda ba zamu iya accommodate wannan ba zamu dai tabbatar da cewa abubuwan zaben nan sun kai ga inda za a kai su akan lokaci kuma a inganta tsaro a gurin dan gudun yan zarika ruga da sauransu sa'annan kuma mu tabbatar da cewa in Allah ya yarda duk wanda ya zo da katin sa aka tantance shi ya zo ya ce da ƙuri'a
to ma saware kun ji irin shirin da hukumar zaben jihar Kano ta yi yanzu amadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da bakon nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Lahan Ibrahim ya wuce cewa sai wani sati cikin iko Allah
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Abubuwan da suke faruwa a Najeriya a yau ba abubuwa bane masu dadi kwarai da gaske. Abubuwa ne wanda yake dume hankali ko wanda ya san abin da yake yi ko wanda ya damu da kasarsa ba zai fatan irin waɗannan abubuwa su ci gaba da faruwa ba. Abin da ke faruwa shine jama'a kullun sukan dauki abubuwa akan yi wa abubuwa rikansa kainan kashi ba dan komi ba saboda wasu bukatu na wasu mutane a yau in ka duba irin abubuwan da ke faruwa ba wani abu bane ka wayannan abubuwa ba ce rashin adalci da kuma rashin gaskiya da rike wa mutane amana ai in ka duba a baya lokacin da sojoji suke mulki ai ba a taba samun irin wayannan batun baci ne ba koda an samu cikin lokaci kadan akan kawo ai maganin abu amma a yau mun waye gari saboda siyasa saboda biyan bukatu na wasu mutane da wanda yake ba a so a faɗi gaskiya du su ne suke kawo wayannan abubuwa
masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijani Baba Gamawa mai ritaya ke kokawa dangane da yadda matsalolin tsaro ke neman farraka Najeriya rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya musamman da ababan nan yayi zafi a joyin da ke tsakiyar Najeriya da a wani lokaci kan rikide ya dau salo irin na addini ko kuma kabilanci abu ne babu dadin ji Alhaji Sale Bayari na zama babban sakataren kungiyar makiyaya mai suna Gan Allah
wato ko a tarihi rigingimu na kabilanci da addini a Najeriya tun lokacin su sardauna wato ainihi dama daga nan ne tsakiyar Najeriya wayannan abubuwa su suka kici newa yasa har yau akwai damuwoyi irin wayannan kuma idan damuwoyi suka zama cewa suna da alaka da addini da kabilanci da wani kiyayya mai hankali duka ga wannan irin kiyayya ce wanda baka da kyau saboda menene kiyayya ne da za a iya gadonta aya gada daga uba kuma shi ma kai dan ma kansa shi ma ya sake gada wannan abubuwa rikici ne wanda ba su da dadi ana ta kokari a tabbatar an tsaye da wayannan abubuwan kaga kuma ci gaba suke yi kullum
a bayan nan dai jihar Benue ta shiga kanun labarai bisa yadda aka yi ta kashe-kashe a cikin ta
sunana Nathan Vande ne ni kuma daga jihar Benue ne abinda dai za a yi ayi ka samu zaman lafiya ka jihar Benue ba abinda ya fi sulhu kai da matanka makana zona tare da ita a gida dole dai za ku iya ku samu matsala
yanzu zamu iya cewa an yi sulhu din kenan ko kuma mai ake ciki ne
ai yanzu dai ana kai ne ka san abin nan dai ba za wai za a yi ayi shi da wuri yanda mutane suna kalle abin ba in bangaren Fulani ma da zafin zuciya bangaren Tibi ma da zafin zuciya to zaman mu tare da Fulani a jihar Benue ya fi shekara 100 da wani abu ko zuwa 200 mu da Fulani kamar abokantaka mu bai fara yau ba to yanda dai bai fara yau ba Fulani a Naji duk fadin Najeriya duka ba wanda yana yi na kira Fulani jo ba wanda yana yi na kira TV jo sai mu Fulani da TV ne ko muna da sunan nan wanda muna kira to idan mun zo mun samu matsala da junan mu ya ne zamu yi mu yi dole dai zamu yi mu kira junan mu mu zauna dai mu yi sulhu kowa mu sansanta juna kuma mu fahimci juna kowa ya tafi abin shi
to shin ma me ke haddasa rigingimu tsakanin makiyaya da manoma tambayar kenan da naiwa Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wanda kwararre ne kan sha'anin halayyar bil adama da kuma sasanta rigingimu
gaddama da yake samu da rashin rayuka da sauransu na tsakanin makiyaya da manoma kusan duk bincike yana nuna ana iya hada shi da abubuwa da yawa na daya dai kamar shi canjin yanayi na biyu kaman tsukewan ƙasa inda mutane sun yi yawa in ka duba yadda kididdigan jama'a ke karuwa in kuma jama'a sun karu dole a samu karuwa wajen noma da kuma wasu ayyuka da ake yi da ƙasa gine-gine yin hanyoyi muhalli da sauransu yana kawo wannan rikicin wato abin nufi shine jama'a na karuwa fili ba shi karuwa dabbobi na karuwa babu kuma an samu yanayin canji na zamantakewar yau da kullum akwai wannan kuma sai siyasa ma da kabilanci a bambancin addini ya zo sai ya kasance abin ya zama akwai shi kansa takaddaman amma kuma sai ya zama da faduka na a kawo wasu abubuwa da dama can dai suna nan a ƙasa amma ba su kawo takaddaman sannan haka tabarbarewan hanyoyi da ake bi na gargajiyance a da ake samun maslaha ga irin waɗannan rikicin a ba mai gaskiya gaskiya a dai samu a sasanta yanzu babu su to akwai kuma na rashin isassun jami'an tsaro da kayan aiki da kuma hada bayanai
na yake ce da ministan harkokin cikin gidan Najeriya Lieutenant General Abdulrahman Bello Dambazo a wurin wani taro kuma na tambaye shi ko wane kokari suke yi don samar da tsaro a cikin gida General Dambazo wanda ke da wani uzuri a wannan lokaci amma duk da haka ya hada ni da babban mashawarcin sa Honorable Aliyu Ibrahim Gebi
to akwai abubuwa da yawa da shi mai girman minista yake yi da sauran makaraban sa to amma ga san da yake abubuwan wasu sun shafi tsaro ba za a yi hitowa a tallata ba amma definitely akwai abubuwan da ake yi alal misali in ka duba ai ministry of interior ministry of tsaron cikin gida ita ta fara kawo wannan a zo a zauna kaman ayi sulhu tsakanin makiyaya da manoma tun farkon shekarun da ta shuɗe baya ga nan da aka samu wannan matsalan da ya afku a can Mambila ai shi minister da kanshi da makarabansa ba ai kwana biyu ba aka kama hanya aka je can a can din aka zauna aka tantance menene gaskiyar magana aka zauna da duka bangarorin da suke da matsalan aka samu gaskiyar maganan ya dauko ya kawo mu a lokacin mataimakin shugaban kasa yana wakilcin shugaban kasa ya tafiya ita ministry na tsaron cikin gida tana yin iyakan kokarinta
to amma me zaka ce dangane da matsuwar fin cewar abinda kuke din bai taka karaya kariya ba
eh to kasan idan ba a nufin ka da alheri ko da ruwa ka yayyafa za a ce ka ta da kura alal misali so a wajen wani bai taka karaya kariya ba a wajen wani ya taka karan har ya kariya ba amma karan ba karai har itacen gaba daya
domin samun cikakken zaman lafiya a Najeriya a halin yanzu ko menene abin yi ga masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijani Baba Gamawa
abin yi shine dole mu dawo mu rungumi juna mu so ƴan uwanmu ba tare da bambancin kabila ko bambancin addini ba ko kuma wani yana siyasa kaza wani yana wancan ba sannan kuma shugabanni su san cewa wannan girma da Allah Ubangiji Subhanahu ya basu ba ya su basu bane domin su biya bukatunsu ya basu ne su yi wa mutane gaskiya su musu adalci a rike wa mutane amana matukar za a yi haka to ina tabbatar maka za a samu zaman lafiya
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na garin kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu madadin sauran abokanan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya